hannunka mai sanda.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibillahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin abul qasim muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin wa amma ba'd. Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka, da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda. Da cikin su muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma, kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasihohin da ke cikin su. Da fatan Allah ya ba mu ƙarfin gwiwar aiki da su domin samun tsira duniya da lahira, amin summa amin. Kuma yau ma, kamar yadda aka saba, za ku ji ni ne Tijani Malalol da Magaram dauke da wannan shiri na hannunka mai sanda. Sai ai saurare lafiya. Tomarilla, za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun aya ta 62 a cikin suratul Ankabut.
Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Inna Allaha bikulli shay'in 'alim.
Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so daga bayinsa, ya kuma kuntata masa. Hakika Allah masanin komai ne.
A cikin shirin da ya gabata, mun yi nuni da cewa musulman farko, mu'minai na hakika a farkon bayyanar addinin musulunci a birnin Makka, sun fuskanci tsananin takurawa da matsaloli barkatai iri-iri daga mushrikai, kuma sun shafe shekaru kan takunkumin karya tattalin arziki da hana saye da sayarwa a kansu. A cikin wannan mummunan hali ne wasu daga cikin su ba shirye suke ba su yi hijira zuwa Madina, sun zabi zama a gidajen su a wannan gari nasu na haihuwa. Don haka wannan aya ke cewa duk tsanani da kuma kunci da matsaloli na rayuwa, kun ci gaba da riko da imani da addinin Allah, kuma babu wani abu da ya canza kan imanin ku sai ma abin da ya ci gaba. To amma yana da kyau ku sani Allah ne mai arzutawa, kuma arzikin kowa da kuma komi yana hannunsa. Idan ya kama ku duka baki daya ku yi hijira, to lazimi ne ku bar gidajenku da wannan gari naku domin yin hijira zuwa Madina. To daga cikin wannan ayar zamu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko dai, kokari da ta shifa din neman abin sanyawa ga bakin salati wani nauyi ne da ya rataya kanmu, amma kuma shi arziki na Allah ne, ba zaɓin mu ba, kuma Allah ne ke rabawa gabayunsa cikin hikimarsa, kowa daidai rabonsa. Mu mutane mun bambanta da junanmu a fuskoki daban-daban, a arziki ko kokari da himma da ni'imomin a wannan duniya, kamar yadda muka bambanta a tunani da hankali, amma kuma mun haɗu a cikin abubuwa da dama na zamantakewa. Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari karatun ayoyi na 63 da kuma 64 a cikin wannan surata Ankabut.
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
الله yana shimfida arziki ga wanda yaso daga bayinsa, ya kuma kuntata masa. Hakika Allah masanin komai ne. Hakika Allah masanin komai ne.
Abu ne ko lamari a fili da kowa ya imani da shi, ba shakka cewa rayuwa da kuma arziki namu gabaki daya da kuma sabkar da ruwa daga sama suna hannun Allah kuma idan wani yanki ko wata kasa ta yi shekaru ko wani lokaci mai tsawo ba tare da sabkar ruwan sama ba za a yi fari da duk wasu tsirrai su mutu haka dabbobi ma su rasa ruwan sha da ciyawar da za su ci su ma mutane su fuskanci yunwa da kuma karamcin abinci kan haka waɗannan ayoyi ke cewa hatta su kansu mushrikai na da imanin sabkar da ruwa daga sama yana hannu da kuma ikon Allah ne amma a maimakon Allah sai su rungumi gumaka a matsayin masu tasiri a rayuwarsu amma abin mamaki yaya za a yi mutum ma'abucin imani za su rika nuna tsoro da kuma fargaba a kan lamari da ya shafi arziki ko tsoron yin hijira kan hanyar Allah gudun abin da zai fuskanta na arziki da kuma na wahala shin ba su sani bane cewa ita kanta rayuwa da kuma arziki na hakika an yi tanadin sa ne a ranar lahira kuma wannan duniya duk yawan arziki da mukami da jin dadi dake cikin ta tamkar wani wasa da tamkar wani wasan yara ne da za a taba a tashi a watse kamar yadda yaro karami ke wasa da kayan wasansa irin na yara iri-iri da nuna jin dadin sa ta wannan hanyar su kuma manya da wasu abubuwa waɗanda suka fi haka kamar mota da gida da kuma kamfanoni ne suke jin dadi haka lamarin yake idan ka lura wani an yi shi sarki wani waziri wani kuwa doctor a gefansa wani maras lafiya ne wata an yi ta uwa da kuma danta a tare da ita haka lamarin rayuwar duniya yake tafiya har zuwa lokacin da wannan rayuwa za ta zo karshe da kuma tashin kiyama wani ya rayuwa mai tsafta da inganci da kowa ke girmama shi a wannan rayuwa tun daga yarinta da samantakarsa da kuma girmansa da kuma zuwa tsufansa har zuwa ranar da zai mutu domin kwanakin da Allah ya yanke masa ya kawo karshe a gobe kiyama kowa zai fahimci gaskiya da babu kwankwanto cikin ta ranar da kowa zai yi rayuwarsa ta hakika a wannan rana ina sarakuna masu rayawa da nuna dagawa a tsawon tarihi ina komandodin komandodi azzalumai da nuna karfin su a yaƙe-yaƙe a tsawon tarihi a wannan rana kowa ɗaya yake babu wani bambanci da fifiko sai wanda yayi aikin kwarai a wannan duniya karkashin umarni da kuma neman yarda Allah da manzansa da kuma limaman gidan sarki kuma wanda ya saba haka ya tabe duniya da lahira tabbas ba shakka daga cikin waɗannan ayoyi zamu ilmantu da abubuwa hudu kamar haka na farko dai sani da fahimtar akwai Allah mahalicci lamari ne da kowa ya amince da shi sai wanda zunubi da kuma kaucewa hanya ya lullube basirarsa da fadawa tarkon shedan da bata na biyu yawancin mutane sun shagaltar da kawunan su da gangan ba a shirye suke ba su koma kan hanya madaidaiciya abu na uku kuma shagala da lahira da kin karbar gaskiya ya kai mutum ga rungumar duniya ido rufe da kuma rayuwa ta zahiri abu na hudu rayuwa ta gaskiya a lahira take gurin da kowa zai sami matsayinsa na hakika da yayi daidai da shi da kuma ayyukan da ya aikata ba tare da an tauyewa kowa haƙinsa ba daidai da aikinsa da kuma niyyarsa tsarkaka
Subhanallahi al-azim wa bihamdi Subhanallahi al-azim wa bihamdi
To madalla daga ƙarshe kuma zamu saurari aya ta 65 da kuma 66 a cikin wannan surata Ankabut
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
Sannan idan suka hau jiragen ruwa suna roƙon Allah, suna masu tsarkake addini a gare shi. Lokacin da ya tserar da su zuwa gaci, sai ga su suna yin shirka don su kafircewa abin da muka ba su, kuma don su ji daɗi. To da sannu za su sani.
Waɗannan ayoyi ci gaban ayoyin da suka gabata ne da ke yi wa mutum bayani na faɗakar da shi sanin Allah wanda ya halicce shi, da nuna masa hanyoyi madaidaita ta hanyar nuna masa alamomi na ƙudura da kuma iradar Allah a samai da kuma ƙasai, inda ayoyin suka tunatar da shi cewa lokacin da ya fuskanci haɗari kuma babu wani ko wasu da za su taimaka masa da fidda tsammani da kan wani da yake da hudda tsammani, yana komawa ne da yin dogaro da wane ne. A lokacin da jirgin ruwa yake ƙoƙarin nutsar da shi, wa yake neman ya taimaka masa ne? A daidai lokacin da jirgin sama ke ƙoƙarin faɗowa da su da kuma shi ga baki ɗaya da samun matsala a sararin samaniya, a gurin wa yake neman taimako ne? To ba gurin kowa ne za mu nemi taimako sai a gurin Allah Mahalicci mai ƙudura da irada da zai iya cetonmu a duk wani hali da yanayi da muka samu kanmu a ciki, kuma ya tsiratar da mu daga mutuwar da babu makawa a cikin wannan hatsari. Mutum a rayuwa ta yau da kullum yana dogaro ne kan abubuwa masu rauni da na zahiri, kamar abokai ko kuma aboki ya taimaka masa da magance masa matsalar da ya shiga cikin ta, da kuma mantawa da neman taimakon Allah. Amma lokacin da ya fuskanci babban hadari, sai kuma ya koma gurin Allah ya taimaka masa da mantawa da sauran da a baya yake neman taimakon su, kamar abokai. Amma abin mamaki ga mutum da zaran Allah ya kubutar da shi sai ya manta da ɗaya Allah bai taimaka masa ba, ko kuma ya nemi taimakon ya kubutar da shi, sai ya koma rayuwarsa irin ta baya da jin daɗin rayuwar duniya zalla, ba tare da ya tuna da Allah da kuma jin tsoronsa ba ko ranar kiyama na zuwa. Hatta ya gode wa Allah da ya halicce sa da kuma ya wadatar da shi da waɗannan ni'imomi, ba ya yi haka kin wajen gode wa Allah. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka. Na farko, da guguwar shagalta na batar da mutum da fidirarsa, amma manyan haɗura da mutum ke fuskanta da irin bala'o'i manya na maido shi ga hanya madaidaiciya da kuma komawa ga Allah Mahalicci. Abu na biyu, addu'a ta gaskiya da ikhlasi karɓaɓɓiya ce a kullum, ko da kuwa kafiri ne mutum, Allah zai karɓa masa wannan addu'a idan ya yi ta da gaskiya. To masu sauraro, da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yau, a madadin dukkan waɗanda suka tallafa a cikin shirin, ni Tijjani Malam Lawal da makarantar da na shirya kuma na gabatar, nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.